Wasu yara da rikicin Boko Haram ya tilasta musu yin gudun hijira zuwa nan jos sun buƙaci masu hannu da shuni su tallafa musu da azuzuwa da takardu don samun ilimi mai inganci. Yayin da na shiga harabar gidan marayu na House of Recap da ke nan birnin Jos, na tarar da yara fiye da 200 waɗanda shekarunsu ke tsakanin 3 zuwa 15 waɗanda kusan dukansu daga jihohin Borno da Adamawa ne. Duk da ƙoƙarin da gidan marayun na House of Recap ke yi wajen aikin sa kai ta hanyar samarwa da yaran abinci, sutura da basu ilimi, dukkan azuzuwan an rufa da fallon kwano ne da katakai ga rashin isassun kujerun zama yayin da iska da sanyi ke shiga ta kowane bangare. Na zanta da wasu daga cikinsu don jin irin halin da suka samu kansu da kuma abubuwan da suke bukata da zai tallafa wa karatunsu.
Sunana Fodia Zakaria daga Borno, Goza Local Government Area. Na dawo ne sanadiyan Boko Haram da ya je kasar mu. Mun dan yin kwanaki da su dai tun a cikin Goza. Kafin mun fita mun samu hanya mun zo Mubi. Sai bayan wata biyu mun kara jin Boko Haram din su zo wurin mu. Daga can mun kara gudu zuwa kai Kemarun da kafa. Mun je mun kai kwanaki sai mun kara zuwa Yola. Daga Yola kuma shine muka dawo na waje domin samun taimako. Muna neman taimako. Ga mun kusan gamawa amma muna neman libraries. Muna neman takardu daban-daban. Dun kowa ya feel nice daban-daban ne na study da kuma classes, ba mu samu classes mai kyau ba.
Sunana da mu Joshua Dabawa, na zo daga Borno State. Ina nan ne cikin gagurmaya wadda yake faruwa ta bangaren mu a Borno State, Boko Haram. Babu yadda za mu yi mu tsaya wurin, sun kore mu daga wurin. Mun yi zama saman dutse haka na kusan watanni guda uku haka. Muka samu muka koyi da dare muka fita zuwa Goza ta dutse ta duwatsu. Sai samu ka samu zuwa nan sai ka taimaka mana da makaranta nan muna zama tare da taimakon mutane wanda suke kawo mana abin.
Shugaban gidauniyar Greater Tomorrow wanda ke tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa, Paul Okoku, yace duk da shike yana zama ne a ƙasar Amurka, hankalinsa na tashi a duk lokacin da ya karanta irin halin da waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Shi ya sanya kawo musu tallafin kayan abinci.
It doesn't even cost that much to help these younger ones. I think it's 141 naira per child.
Yace ba wani abu mai tsada bane a taimakawa waɗannan yara. Yace ina jin naira 141 kacal kowane yaro ke bukata kowace rana. Paul Okoku yace zai ci gaba da kiraye-kirayen tallafi musamman cikin ƴan uwansa ƴan kwallo su tallafawa waɗannan marayu. Shi ma labaran Muhammad wanda aka fi sani da Khalifa yayi kira ne wa jama'a masu hannu da shuni su taimakawa yaran.
Waɗannan yara ko kun gani abin tausayi, abin takeici duk ga halin da muka tsinci kanmu akai yara ba uba, wani ba uwa, wani duk gashi nan dai. To bai kamata mu zauna muna kallon wannan abu yana tafiya ko a zira wa gwamnati ido ko kuma a ce kullun sai dan gwate ko wane ne ya zo ya kamata kungiyoyi irin wa'annan a tashi tsaye a dinga taimakawa juna. Shi yasa dalilin zuwan mu Jos kenan, kuma muna fatan duk gaba daya duk inda sauran kam yake na ƴan gudun hijira a ƙasar nan za mu zaga mu iya ƙoƙarin mu, ko da kaɗan ne ka zo a taimaka yaran nan zai taimaka.
Ita kuma mai kula da cibiyar House of Recap, Toyin Wiggins, tace mafi yawan yaran sun zo cibiyar ne cikin yanayin ɗimauta, inda suka dukufa wajen ba su horo na musamman da zai dawo da su cikin hayyacinsu.
Challenge wanda muna da shi a nan ne ba mu da sense. Wannan gida mutum wanda ya bamu ya ce mu bar nan December 31st in ba mu saya gidan ba. Gidan 64 million naira shine yana tambaya, shine muna bukata mutane in sun bamu 1000 mu saya gidan saboda yaran su samu wurin zaunawa da karatu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.